برحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأرض مني واشتعل الرأس شيبا ولن أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
على الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saboda tarihi ya taskace yau muna hudu ne ko hudu ga watan Rabi'ul Tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 1 ga watan 12 shekara ta 2019 a wannan masallaci mai albarka a iya sani na sunan masallacin Malam Umar Fanan Mai Shayi. Ina tsammanin ban kuskure ba. Cikin taimakon Allah Madaukakin Sarki a bisa munasaba ta auren ɗaya daga cikin ƴan uwa, aka ga dacewan a gayyato wannan malami namu da yake zaune a tare da mu, wato Dr. Muhammad Rabi'u Umar, rijiyar Lemo daga jihar Kano. Karatun da zai mana shi ne ɓangare mafi muhimmanci a haɗuwanmu da shi, kuma shi ne abin da za mu fi moransa da shi. Malam Rabi'u baya buƙatan dogon tarifi, saboda ba wannan ne zuwansa garin Kaduna na farko ba. Ina ga karatunsa na ƙarshe dai a garin nan shi ne a masallacin San Fodio, masallacin babanmu, shugabanmu, marigayi Malam Rabi'u Daura, Allah ya ji kansa da rahama, ya sanya ya kabarinsa, ya mazuriyarsa albarka. Insha Allahu ta'ala maudu'in da malam zai mana karatu a kai shi ne sifofin ma'aurata na gari. Wannan maudu'i muhimmancinsa dai ba sai an faɗa ma kowa ba, musamman in mun duba yanda zaman aure ya zama alakakai a irin rayuwar da muke ciki a yau. Don haka nan za mu ba malam cikakkiyar dama mu ba shi lokaci domin ya mana karatu a cikin wannan maudu'i da a bisa wannan maudu'i da muka ambata. Bayan kammalawansa insha Allahu, kamar yadda kuke gani a gefensa akwai babanmu wanda kuke gani Sheikh Abdulhadi Aliyu Daura, Allah ta'ala ya ƙara malam lafiya da tsawon kwana, insha Allahu zai yi ta'liki bayan malam Rabi'u ya kammala karatu. Don haka masu wayoyi an ce da Allah ya fari ya zamto an sa ta a silence saboda kiyaye, za mu ba malam dama kawai ya fara karatu kai tsaye. In yanayin lokacin da ya bayar ya nuna akwai daman yin tambayoyi za mu karanta, in kuma yanayin lokacin bai ba da dama ba saboda wani uzurin da yake da shi a bayan wannan karatun, da Allah za mu bayan kuwa hakuri sai dai a wani jiɓan ko ta wata kafar ta daban. Muna roƙon Allah ta'ala ya azurta malam da ikhlasi da azancin bayani a cikin wannan karatu da zai mana. Akarwa kalla, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka wannan wuri na sanan mai shayi a cikin wannan gari na Kaduna a wannan rana mai albarka ranar 4 ga watan Rabiul Akhir hijira 1441 wanda ya daidai da 1 ga watan 12 miladiya 2019. Farkon farawa ina yi wa ango addu'a irin wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar cewa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairi. Abu Nabiyu mun ji matashiyar abin da zamu yi magana a kai shine sibobin ma'aurata na gari. Sibobin ma'aurata na gari. Wanda wannan matashiya ce mai albarka kuma ana buƙatar ta a koyaushe. Tana tarwa ce ga waɗanda suka yi aure ya kamata su zama. Sannan kuma faɗakarwa ce ga waɗanda suke da nufin su yi aure maza da mata wa ya kamata su aura. Da haka wannan laccar tamu za ta amfani duka ɓangare biyu ɗin masu aure da waɗanda suke da nufin su yi aure. Za ta amfani duka ɓangarori biyu ɗin masu aure da kuma waɗanda suke so su yi aure. Waɗannan sibobi da za mu ambata ba wai za mu bi mu bi mu ƙalailaice ba, duk wata sifa sai mun ambace ta. Za mu ambaci manya-manyan sibobi kuma waɗanda na iya halattowa. Wannan shi ne amfanin ta'aliki. A wajen ta'aliki kila zan bar wata sifa wadda take da matuƙar muhimmanci sai mai ta'aliki ya zo da ita. Mun san cewa aure ya haɗa ɓangare guda biyu, akwai miji akwai mata. Don haka zan yi magana a kan sibobin miji na gari, zan kuma yi magana a kan sibobin mata ta gari. Idan kana da aure sai kai ƙoƙari ka sifatu da waɗannan sibobi ɗin. In kuma ba ka da aure sai kai ƙoƙari ka zama ma'ana ka sibaci da wannan sibobi ɗin domin irin wannan mijin ya kamata mace ta aura. Haka nan mace ma in ba ta da aure sai ta nemi miji mai irin waɗannan sibobi da za a ambata. Aure ne ibada ne a musulunci. Bayan a cikin shi akwai biyan buƙatar rai kuma abu ne na ibada, shi yasa duk littafin fiqh za ka suna yin babin aure. Ana bayanin sharuɗansa da rukunansa da abubuwan da ake kiyayewa. Qur'ani ya yi magana aure, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana aure, ya ma kira shi cikin sunnar shi lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka nuna ba za su yi aure ba, za su yi ta bauta Allah ba buƙata aure don kada shagala. Manzon Allah ya ce a'a, dina ya aure kuma fa marraqiba an sunnati fa laysa minni, duk wanda baya kwadayin tafarki na da sunnata to baya tare da ni. Da haka aure ibada ne a musulunci. Kuma ko shakka babu wanda ya yi aure ya kiyaye dokokin aure, ya bi abinda Allah ya ce, ya bi koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, to ba karamin lada yake samu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa sa'ad ibn abi waqqas cewa babu wani abinda zaka ciyar mai innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha dan Allah yake masa babu wata ciyarwa da zaka yi kana mai neman yarda Allah ba sai sai an baka lada akan wannan ciyarwa sai maza Allah yake har abinda zaka sanya a bakin matarka har abinda zaka sanya a bakin matarka idan kai kana da lada akai wanda Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ya nuna idan kun dige abinda yake zai ji dadi a ranki kuma abin ya dace da shari'a sannan kuma yayi niyya to zai samu lada dan haka aure ibada ne sai ba ta barko da yake san miji ya sifatu da ita wajen da ya kamata ki aura ko wanda ya kamata a aura ko yadda ya kamata miji ya zama yana da wannan sifa din shi ne al-islam musulunci ya zama musulmi a addinin musulunci baya halatta kimanta musulma ki auri wanda yake kafiri kowane irin kafiri ne kuwa sawa'un mushriki ne mai wata kuma kane ko ba ahlul kitabi ne ko ba wani iri ne in dai ba musulmi ba ne to kimanta musulma bai halatta ki aure shi ba saboda Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da mata mu'minai waɗanda suka yi hijira Allah ya ce idan sun hijira sun zo ujarraba su fa in alimtumuhunna mu'minatin wala tarji'uhunna ila al-kuffar Allah yake in ya bayyana gare ku mu'minai ne ku to kada ku mai da su ga kafirai ma'ana a wancan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina duk matan da ta yi hijira ta gudu ta baro garin Makka ta dawo Madina Allah yake idan kun gane mu'minai malamin da ta ajarraba su malamin da ke ma'ana yanayi da hali ya bayyana cewa mu'minai ne musulmai ne Allah ya ce kada ku mai da su zuwa ga kafirai la hunna illa lahu wa la hum yahilluna lahu ko ku ta halatta ga maza kafirai ba haka nan maza kafirai bai halatta su aure ku ba sai wanda ya nuna mana babu aure tsakanin mace musulma da wanda ba musulmi ba wannan yana da matukar muhimmanci ƴaƴan mu mata su san wannan ana samun matsala ga yarinya ta je karatu a ɗaya daga cikin manyan makarantu sai ta ga wani wanda ba musulmi ba kuma sai shi take so kuma ta ce a haka take so ta aure shi ba wai ya musulunta ba dan in ya musulunta wannan babu wani abu amma a haka yake yake yana arniki shi tana so ta aure shi to wannan addinin musulunci ya rasa sifa daga cikin manyan sifofi da za a aure shi ko dai zan musulmi ya aure ta ko kuma ita ta hakura da shi idan shi ba zai zama musulmi ba tsakanin idan shi ne musulmi ita kuma ahlul kitab ko kuma da zamu ji a gaba ya halatta mutum namiji musulmi ya auri mace da take ahlul kitab wanda take kirista ko take kan ma'ana yahudanci matukar ta zama saman biya ce amma shi ita musulma ba ya halatta ta auri wanda yake ba musulmi ba Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala da ya kazo karkashin wannan aya da na karanta mana sai ki cewa hadhihi al-aya hiya allati harramat al-muslimati 'ala al-mushrikeena wa qad kana ja'izan fi ibtida'i al-islam an yatazawwaja al-mushriku al-mu'mina ibn kathir ce wannan aya ita ta haramta mata musulmai maza mushrikai su aure ite a farkon lamari da a farkon musulunci halal ne farkon lamari amma daga baya Allah madaukakin sarki ya haramta bayan tantance wata musulmai akwai abubuwa muhimmai da ya kamata a kalla na farko idan mai kyakkyawar aqida ne mai kyakkyawar aqida ne baya cikin ma'abota san zuciya da ma'abota bin bid'a kamar yadda muka sani malamai na kasa masu yin bid'a gida-gida akwai ma bid'a da ta kan fitar da mutum daga musulunci to ya zama ne mai kyakkyawar aqida kada ya zama khawarij ne khawarij wasu mutane ne da aka yi masu tsaurin addini masu wuce gona da iri wanda manzo Allah ya gaya mana cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito halakal mutanasihun wadanda suke wuce gona da iri addini manzo Allah ya ce sun halaka an ce ayi abu kaza daya biyu uku hudu an ce a yi biyu su yi fiye da haka wuce guda da iri wannan halatta ne sunan ci yana son mutum ya tsaya ita aka ce yi tsaya in aka ce abu kaza wajibi ne ka bar shi a wajibi aka ce abu kaza mustahabi ne ko halal ne to kada ka wajabta shi ka ce kuma dole ko wasu ya yi yana nan a halal ko yana nan a mustahabi ka bar shi haka kada abin da Allah bai wajabta ba ka wajabta wa mutane ko abin da Allah bai haramta ba ka haramta wa mutane wanda yake da wannan aqida ta khawarijanci baya dace mu ci tawul wannan domin kamar yadda manzo Allah ya faɗa hanya ce ta halaka haka nan daga cikin ma'abota san zuciya ma'abota bid'a wanda mace za ta nisanta akwai alqur'aniyun masu da'awar cewa babu hadisi sai dai alqur'ani to wannan wani ba hadisi ba iya abin da zasu bauta wa Allah shine abin da Allah ya kawo a cikin alqur'ani wanda wannan fata ne ba da za ka bauta wa Allah ba tare da kaji annabi sallallahu alaihi wasallama ba dan manzo Allah shine mai yin bayanin alqur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka mun so kan baka da alqur'ani ya rasulullah dan ka bayyana mutane abin da muka tsokar mu to ba bi yadda za a yi ka bayyana alqur'ani ki kawo fahimta sai tare da bayani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda shi ake kira hadisi shine bayanin alqur'ani manzo Allah yana bayanin alqur'ani ko ta hanyar magana ko ta hanyar aiki ko ta hanyar tabbatarwa waɗanda suke cewa ba ruwansu da hadisai suna ma'ana kushi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiransu qala qatu waɗanda a kasara wasu muka sanin su da iltizi ne irin wannan ko shakka babu baya halatta mace ta aure irin wannan domin tabarki ne da zai kai ta zuwa ga fitikanci duk wanda zai ce zai bauta wa Allah ba ruwan shi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ka bala mare karfi zai zama zabi dan tayaya zai yi sallah alqur'ani yayi magana sallah ne a dungule amma ta fafin din da yadda za a yi ta yana cikin sunna sai yaya zai fitar da zakka alqur'ani yayi magana zakka a dungule ta fafin na ta da misali da abin da ake fitar wa zakka da wadanda ya kamata a ba zakka ta fitar da kai da ta kaza da hadisi ne zo da shi sai yaya zai aikin haji alqur'ani yayi magana wasu abubuwa na aikin haji amma yadda za a yi shi kiryan-kiryan manzon Allah ne ya zo ko ya sallallahu alaihi wasallama sai yaya zai yi kaza abubuwa da yawa ba za su yi ba sai dai ma'ana ta maka ne to kaga idan mace ta auri irin wannan mai wannan sifa din to babu shakka ta kama hanyar halaka kuma riba ita ce riban lahira ba ta duniya ba idan da yana da kuɗi yana da mulki ta aure shi to za ta iya samun riba ta duniya amma ba za ta samu ta lahira ba wanda kuma babu asara irin asara ta lahira duk wanda ya asara lahira to shi ne wannan wanda ya yi asara mai girma haka nan daga cikin aƙidar da ya wajaba mace ta guda shine wanda yake da aqida ta shi'anci shi'a aqida ce mummuna wanda take dauke da biyan abubuwa da suka shafi alqur'ani suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallama suka shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan idan ya ce bace shi musulmi ne to yana da kyau da san aqida shi idan aqida ce ta shi'anci bai biyan wannan tabarki na shi'a ruwa shakka bai kamata a aura mace wanda miji ba ko mace ta ce wannan miji za ta aura domin bai yana kan wata wani tafarki wanda yake na halaka akwai bidiyoyi waɗanda kuma ba sa kai mutum zuwa kafin shi wani ma za ka samu cewa baya ma'ana maganar shi bai danganta kanshi ga sunna ba amma yana sallah yana azumi yana ayyukan ibada kuma yana zuwa inda ake karatu yana da saukin kai na fahimtar addini da koyon addini da tambayar inda addini yake kaga irin wannan mutum ne da za a iya fahimtar juna da shi da kuma zai iya zama ya fahimci addini kuma ya bambanta shi ta fahimci addini daga cikin biya mun aqidun da bai kamata ba ko bai halatta mace ta aure masu wannan aqidun ba aqidu irin na haƙiƙa waɗanda ake kira yan haƙiƙa waɗanda suke da awar komai Allah ne masu cewa komai Allah ne ko kuma ma'ana su ayyade Allah ga wasu mutane su ce shi uwana Allah ne uwana Allah ne mai wannan aqida baya halatta mace ta aure shi in ma mace tana tare da irin wannan mutum daga baya bayyana da wannan ake da cewa kaza wani Allah ne ko shi Allah ne ko wani Allah ne wanda ake kira yin hakika wa bi shakka wannan babu ne aure bane dan haka duk wanda yana karkashin al-islam a samu wanda ya zama musulmi musulmi wanda ya amsa musulmi wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzannin Allah ya yi imani da ranar karshe ya zama mai kokarin bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sifa ce mai matukar muhimmanci da ake son miji ya fito da ita aka ma mata ta fito da ita kuma ya zamana an guje wa duk wani abin da yake na halalla na bari wadancan a aqidoci ne saboda su malamai suna yin bayani aqidoci ne da suke cewa zuwa kafirci haka nan irin aqida ta kadariya ba su cewa ba kaddara kamar a yanzu ana samu wadanda kuma suke mulkidai wadannan ba ba musulmai bane dan ba sa sallah ba sa ibada bal ma ba su yadda akwai Allah ba amma za ka ga da sunan musulmai suna kuma amsa cewa ƴaƴan musulmai ne ko kuma ana tare da su wani ma in ba magana ba ba ka gane irin wannan lalle ai hankali kan irin wadannan domin za su sanya mutum kin Allah da kin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ma kuke addinin gaba daya sai ba ta biyu ta namiji na gari shine zan mai tsoron Allah bayan musulmi kuma zan mai tsoron Allah ya zama taqi in an ce attaqi shine mai kiyaye dokokin Allah mai kokarin yin abinda Allah yake ai mai kokarin barin abinda Allah ya hana yana da matukar muhimmanci bace zama mijin da za ta aura yana da wannan sifa din domin shi mai tsoron Allah idan yana son ki girmama ki zai dan ba addinin da ya girmama mace kamar addinin musulunci duk wani kuruku da zaka ji ana yi a ba mata yanci a ba fikariya ne yanci ba wani yanci da aka ba mace saboda wannan musulunci ya bata a musulunci duk wani abin da ka sani da girmamawa na karramawa sai da musulunci ya magana cewa mace tana da irin wannan ibni ya kana da tarihi ya kan yadda mata suke a gurin al'ummu ba ma al'ummun da suke ba ko a yanzu yadda mata suke gurin wanda ba musulmai ba yazo ya ga yadda mata suke a gurin musulmai ya san ba addinin da ya gina musu irin addinin musulunci wanda wani abu ne sanan ne to shi mai tsoron Allah in ya aure ki zai girmama ki saboda zai tana Allah ne yace ai miki kaza Allah ne yace ai miki kaza Allah ne yace ai miki kaza idan muka duba sira ta Annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga irin wannan girmamawa za mu ga irin wannan kulawa ne za mu ga irin wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da girmama mace da ba ta matsayi da ma'ana daukar ta wanda aba mai kima mai daraja wanda kuma manzon Allah haka ya koya wannan al'umma yayi mata wasiya akai har ma manzon Allah ya ga hankalin maza da cewa su mata da Allah ya halitta haka Allah ya halicce su a bisa karkata da haka ku yi hakuri ku zauna da su in kai namiji kace sai mace ta miƙe ta yadda ke dalili ta dalili sidi karbar ita da haka manzo Allah ya ce ina muku wasiya dan tare da mata ina muku wasiya ta alƙairi a tare da su da haka ya zama taqi idan yana son ki zai girmama ki in kuma baya son ki ku ba zai wulakanta ki ba dan da jira cikin alqur'ani cikin surat al-baqara Allah yana gaya mana ma idan ma za ka rabu da mace ba ka son ta Allah ya ce fa habbu hunna bi ma'ruf aw sarrihu hunna bi ma'ruf ku rike su da adalci ko ku sake su da adalci har ma akwai a musulunci abin da ake kira mutu at sala mutum ya sake mace ko musulunci sai ba ta wani abu da za ta ji dadi kaga wannan ba wanda zai wannan sai mai tsoron Allah da ka idan ba ta tashi aure ta ne mai tsoron Allah ya za ya gane mai tsoron Allah ya zama yana sallah ya zama yana azumi ya zama yana kiyaye dokokin Allah wannan shine alamun da za su nuna miki ba tsoron Allah a zuciya ki amma yana fitowa jikin gabbai yana bayyana jikin gabbai ana iya gane mai tsoron Allah ta hanyar ayyukansa ta hanyar wannan to idan kika ga irin wannan dabi'u to yana gwada miki cewa mutum ne nagari to irin wannan ya kamata mace ta aura in yana son ta zai girmama ta in kuma yaji baya son ta to zai rabu da ita kuma rabuwa ta karamci rabuwa mai kyau da ta yana cikin sifa mai matuƙar muhimmanci dangane da namiji ya zama taqi sannan sifa ta gaba ya zama hasanal akhlaq mai kyawawan halaye kyawawan halaye wanda musulunci ya yi ta fadaitarwa hadisi da dama manzo Allah ya ce mutum musulmi babu abin da yake amma a yafi nauyi a ma aure ranar tashin kiyama irin kyawawan halaye da haka manzo Allah ya ce buhibtu li utammima masalih al akhlaq ko buhibtu li utammima masalih al akhlaq salih al akhlaq an ai ko ne dan ki cikin kyawawan halaye da dabi'u to cikin sifa da zaki kalla ki ta fi mai kyawawan dabi'u sai ya za ka ne mai kyawawan dabi'u bai ni tantan manyan zulubai baya cikin kyawawan dabi'u wata ta ne mutum da yake shan giya ko wanda yake shan giya duk namijin da yake shan giya ya rasa sifa daga cikin sifofi na kyawawan dabi'u haka nan ko yake yin sata ko yake yin kisan rai ko yake yin saba wa iyaye wanda ya farin farin da iyaye shi duk waɗannan kaba'ir ne to kuma baya cikin kyawawan dabi'u da yake zama yana da wannan yana daga cikin kyawawan dabi'u ya zama mai kunya ya zama namiji ne mai kunya kunya adalci kunya abu ne mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Imam Tirmidhi ya rawaito da sauran malaman hadisi manzo Allah yana kunya fiye da budurwa a cikin dakin ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kunya ya zama mai gaskiya biye zama mai gaskiya gaskiya cikin maganganu gaskiya cikin ayyuka idan zai magana gaskiya yake fada idan yana aiki aiki yake na dafi tare da ikhlasi to wannan siba ce mai matukar muhimmanci dan aka age mai guda tare da cikin makaryaci wanda ja abin da zai karya ne a magana karya ne a aiki karya ne to wannan ba namijin aure bane mijin aure ko namiji na gari zai zama mutum ne mai gaskiya yake yi kokari ja abin da zai zama yana dora shi akan abin da yake na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukkuri wannan abuwa da na faɗa a cikin hadisi cewa ya zama musulmi mai kyakkyawar aqida da kyawawan halaye mai tsoron Allah manzo Allah cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito a Imam Ibn Majah ya rawaito manzo Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju manzo Allah ya ce idan wanda kuka yarda da addininsa da halayensa yuzu manzo Allah ya ce ku bashi aure ana in wanda kuka yarda da addininsa da halayensa yuzu neman aure ku bashi aure kuma manzo Allah abuwa biye fada dinahu addini haka in ba ku ba ku bi mani ba magana addini a tare da shi kowane irin addini yake domin in kace da inda Allah yake tsaya in bai da kyawawan halaye ba magana kulu manzo Allah ya ce wa kullu qawl duwan ce ke kyawawan hali ya shiga in ya zama dan giya ne bi shi ba in ya zama balawu ne bi shi ba in ya zama dan tantare bi shi ba in ya zama ne mun mata ne bi shi ba sai wanda yake da kyawawan halaye ya zama bai gaskiya bai hakuri bai kunya da sauran kyawawan tabi wannan hadisi yana gwada mana wannan tsibobi da na ambata wanda su ne ma aure da bai wa mutum aure kuma barin su shi yake jefa da yawa daga mata cikin wahala da za ta yi aure ba ta tunanin addinin wanda za ta aura ba ta tunanin halayensa kurin abin da za ta kalla me yake da shi me ya mallaka waye shi me ya sana'a shi me ya aike shi dan idan da za a kaddara ga wani bin tsoron Allah ga wani mai addini ga kuma wani nan ya zo shi kuma mai kuɗi amma bai da kyawawan halaye bai da addini kamar wannan sai a bebe ta mai kuɗin a bar mai addini to ta yaya ba za ta sha wahala ba shi yasa in ya je gida kwana biyu sai ta ya zage ta kwana biyu sai ta je an faɗi munanan maganganu sai ka ga an rena kuma sai ga kaza saboda me saboda babu halaye da dabi'u babu kyawawan halaye babu dabi'u babu magana hakuri da haka zai zama ba zai kula da ita ba haka nan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin kyawawan halaye wajen aure akwai Fatima bint Qais lokacin da ta zo tana neman shawara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani da wani sun suna neman aurenta akwai ma'ana Muawiya ibn Abi Sufyan ya zo ya nuna yana son ta zai aure ka akwai kuma Abu Jaham ce ya Rasulullah ko wanda cikin ya nuna sha'awar yana so ya aure ni tana neman shawara gurin manzon Allah sai manzon Allah ya ce amma Muawiya wa sulu kullama lana shi Muawiya bai da kudi mana talaka ne bai da abin da zai rike ta za mu zo magana kan wannan sifa a gaba sai kuma manzon Allah ya ce shi kuma Abu Jaham shine mahallin shi shi kuma Abu Jaham fala yad'u al-'afa an 'atiqi baya dauke sanda daga kafada shi kuma malamin sai ce wata riwaya ta nuna bai dukan mata ne da haka manzo Allah ce ki je ki aure sa tace sai na aure shi sai kuma na zama abin sha'awa har ana min gifta gifta shine ka ga mutun da wani abu mai kyau kanin da sha ina ba ni ne Allah ya ba wannan ba tare da kana hasada da wancan ba tace haka na aure sa mu sai Allah ya min albarka har ake min gifta to anan mahallin sai kun ga manzo Allah ya faɗa da dukkan sifar da yake ta bar Abu Jaham saboda yana duka idan musulunci ya zo da duka to amma shi dukar naki ba irin wanda ake so ba kuma shi kansa musulunci da yake ya halatta namiji da kiba ce ba ba shine hanya da tafi ba dan manzo Allah bai taɓa dukan banda ba bal ma a wani hadisi manzo Allah ce baya cikin mabibin ku zaba ko kuma su duka kuma hatta dukan da za a yi wanda alqur'ani ya zo da shi sai da musulunci ya bayani ba duka bane na azabtarwa ba duka bane na fitar da jini ba duka bane na huce aure duka ne na tarbiyya amma ba shine abin da yake ba waye da bai duka da wanda baya yi wanda baya yin shi yayi dan manzo Allah ya ce wancan yana duka dan haka kake aure shi sai manzo Allah ya bata shawara sai kake aure su zama wanda ya nuna muhimmanci da kuma nuna cewa lalle yana abin da ake so mace ta ne miji mai kyawawan dabi'u da kyawawan halaye sannan yana daga cikin kyawawan halaye cikin mu'ashara shin ya zama mai kyakkyawan zamantakewa wanda ya iya mu'amala ta zamantakewa kada ki aure mijin da bai iya mu'amala ta kyakkyawa ta zamantakewa ba kamar me kamar ya zama a cikin gida kuna tare da dange da shi ya zama yana jin cewa ki abokin rayuwarsa ki ba baiwa ba ba wanda zai dauke ta baiwa ba a'a wanda zai kalli matarsa a matsayin abokiyar rayuwa ta zai yi shawara da ita in ta kama in wani abu ya zo na dariya za a yi kira a yi dariya a yi barkwanci a yi raha za a zauna wuri ne za a ci abinci tare za a bita tare kabe da manzo Allah ki wanda shi ne mutum mu'ashara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake ya inganta a hadisi manzo Allah yakan bi dakunan matan shi musamman da yamma bayan la'asar in ya je ne ka dakin wannan su gaisa yaya kina lafiya ya alimi ya kike a gaisa sai ya fice shiga dakin ɗaya nan ma a gaisa ya fice shiga dakin ɗaya har ya cike gurin wanda a nan manzo Allah yake a nan dakin biyu kun ba ta kyawun mu'amala ba wani kuɗi ne zai dinga bin daki yana gaishe da mallaki sai mai kyakkyawan mu'amala yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi dangane da matan bibiyar halin da tausaya mata ke sa na Aisha Allah ya kara mata yarda lokacin da aka yi mata kage a munafikai suka yi mata kage cewa ta yi aikata alfasha ita ba ta san an faɗa ba banda da labari ta haka labari ya dinga yaduwa ita ba ta sani ba labarin mai hukuncin ta daga baya labari ya zo ta ce haba ita ta ba ta gane ba ta dai lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta da lafiya amma manzo Allah idan ya zo sai dai da yanku da ke ce kai fatiko yaya halin ku yake yaya jiki ce da sauki ce mu ta nan ta bayyana a shaida wani abu sai da bayan labarin ya zo mata sai ta gane a shaida wani abu kaga ya nuna kenan in ba dan wannan labarin da ya taso ba ba haka manzo Allah yake mata mu'amala ba manzo Allah yana mata mu'amala kyakkyawan mu'amala kuma dama umarni ne na Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da mata ku yi mu'asharansu da abin da yake kyakkyawa na adalci na gaskiya ku zama yana cikin abin da ya kamata mace ta lura da shi haka nan yana cikin abin da yake na kyawa wanda bai nuna halaye da mace za ta lura da shi wajen aure shine al'adlu haka nan kai miji yana cikin kyawawan halaye da dabi'u da za ka tabbatar da su wanda ake so al'adlu ka zama mai adalci mai adalci cikin duk abin da ake buƙatar mai adalci dan akwai abin da bayan da za ka yi ya fi ƙarfin ka kamar so da zuciya so da zuciya wannan wani abu ne da yake ba ka iya control na shi kila zai zama a cikin matan ka guda uku ko guda biyu ko guda huɗu ta san wata a zuciyar ka to abin da ake so ya tsaya iya nan kada wannan san da kake mata na zuciya kuma ya san ya ka ɗauke haƙƙin waccan ka bata ko ka ɗauke haƙƙin waccan ka bata ko ka hana waccan haƙƙin ta saboda wannan kada kai haka ana san wajen wurin zama kai adalci wajen abin da za a ci kai adalci wajen ma'ana mu'amala da su na kyautata musu kai adalci amma abin da yake na zuciya wannan Allah ba zai kama ka da su ba sannan haka nan rahama da jin kai shi wani yana cikin kyawawan dabi'u wanda ana buƙatar su a zamantakewar aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kyakkyawan mu'amala da yara da manya da matan shi duka manzo Allah in ka je da yake musu mu'amala abin zai baka sha'awa inda zaka karanci gidan annabi sallallahu alaihi wasallama zaka albayin mai ban sha'awa manzo Allah dan gane da yayin shi mutum ne mai tsayi mai jinkai ko sai yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da bani ma ke kadai ta rayu bayan shi da yawanci sun yi wafati manzo Allah yana da rai to jikokin su sai manzo Allah yake nuna musu kauna sai manzo Allah yana daukan hasan idan al-husayn ya tumbace su a wata rana kamar da Imam Bukhari ya rawaito wani mutumin kauye da ake kira Al-Aqra ibn Habib ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzo Allah yana tumbatar ɗaya daga cikin ƴaƴan shi Al-Hasan ko Husayn sai yake mamaki sallah kana sumbatar yayanka din yana na goma ba wanda da ke sumbata sai manzo Allah ce man la yarham la yurham shi wanda baya tausayi shi ma ba za ta tausaye shi ba mana wannan tausayin da yake da shi da jin kai shi ne abin da zai sa kai ma ka samu tausayi da jin kai a wajen Allah madaukakin sarki sai zan manzo Allah yana yayin da kyawu amana idan yana zuri da rabati ma ta shigo sai manzo Allah ya tashi tarbota manzo Allah ya kan gaya mata maganganun da ba bai gaya mata shi ba bai da hadisi yayin danta yayi sirri da ita wanda bai gaya mata shi ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan je gida inda take bibi hadinta bayan ta aure manzo Allah ya taka ya je gida ya gida su gaita a wata rana ya je ina mijinki ina dan dangwanki sai da Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda sai da ce ai wani abu ya shiga zakatun biya shi ya fita manzo Allah ya ce a dubo shi ana duba aka same shi a masallaci ya shiga ya kwanta har yana bacci har wani bangare ne ma ya fita ya fada ciki shi ya taba kasa manzo Allah ya ce kum ya Abu Turab tashi ya kai Abu Turab tashi ya kai Abu Turab to daga nan ya samu wannan alƙunya ne shahid manzo Allah ya je gidan wata rana mun kwanta da jira manzo Allah ya buga ya buga musu gida ce fita shi sallar dare fita shi sallar dare shige nan sai da jira da ya Rasulullah ai rayuka muna hannun Allah Allah ya gada ma ai sai mu tashi sai manzo Allah ya tsaya yana cewa kanal insanu aktsara shay'in dadala sai ya bu komai da yayya muhallin tayin manzo Allah ya je har ya buga musu gida duk wannan mu'amala ce kikkiawa haka nan manzo Allah ya mu'amala da masu yi masa hidima irin su Anas dan Malik irin su Abdullah dan Mas'ud sauran sahabbai haka nan yayi mu'amala da sahabbai duk yana cikin kikkiawan tabi'u da ake son miji ya tabbatar da su ya zama mai rahma mai jin kai mai tausayi in yaro bai da lafiya ka tausaya masa in ba ta da lafiya ko ba ka da kuɗin magani ko ba ka da yadda za ka yi mata kalma mai kyau nuna tausayawarka da nuna damuwarka tare da ita duk wani yana cikin sifofi na gari daga cikin sifofi na gari namiji da ya kamata a aura ko kuma namiji yadda ya kamata ya zama shi ne zama yana da abin da yake nema na cin abinci yana da hanyar cin abinci yana da wata sana'a da yake cin abinci da ita kada ki aure namijin da baya komai ya bi wannan ginuwa in ta kare ruwan cin ginuwa kuma ya ce haka zai aure wannan babu shakka ba zai ke riki aure akwai hidima a ciki da haka ana son wanda yake yana da abin da zai iya baki komai kankan da shi yana da sana'a wanda in ya fita zai iya nemo abin da za ku ci kuma ba san ku asiri kun ga wancan hadisi da na ka mana wanda Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud da waɗannan mutane guda biyu ka ga manzo Allah ya ce mata amma Muawiya ko Abu Bakr ma da la Muawiya bai da dukiya bai da abin da zai rike ka ga manzo Allah ya nuna mata kai ki aure wannan ki aure wanda kuma yana dukan mata amma ki aure wani idan ana son namiji ya zama yana da aiki idan kai kana da mata to ya zama kana da wani abin da kake nema komai kan kanta shi ba sharadi bane ba muna magana sai kana da kuɗi ba amma dai kana da sana'a da zaka fita ko da wata nan zaka rasa wata nan ka samu ko ba daidai bane da wanda yake zaune baya komai dan ba a san mutum ya zama mai zaman banza a zai dake ku a shari'a ka tashi ka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dau ɗayan ku idan biyan sa yaje yoyi ta ce a je ki ya zo ya tsayar ya bi alkhairi kan ya roki mutane ko da za su ba shi ko ka alai wanda zai wanda ya bi alkhairi akan wanda zai zauna yana roƙon mutane to ya zama na daga cikin abinda wanda za ta lura da shi shi ne zan miji yana da abinda zai iya ciki ta da shi manzo Allah ce ya ma'ashara shabab man ittaqa minkum alba'a fa yatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dama alba'a daga cikin abinda malamin ta fassara alba'a akwai dama na daukar nauyin aure da daukar wahalhalun aure amma ya zama baya komai bai da wata hanyar da zai nema abinci wannan zai zama akwai wahala a cikin abin da zai zo da shi sannan miji a tsarin musulunci miji ne mai ciyar da mace Allah ya ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa mazaje su ne sai su masu kula da mata to yayin da mutum kula kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima qaddara Allahu ba'dahu 'ala ba'dihi wa bima anfaqu min amwalihim da haka akwai magana ciyarwa yana cikin abin da zai sa namiji ya samu qawama a gidan shi ya zama cikakke mai iko ya zama yana da damar da zai ciyar da matar shi damar da zai ba ta abinci daidai gwargwado amma idan namiji zan ba ya yi komai yana zaune sai dai ita ta yi awara ko ta dan wake ko ta kaza ta ciyar da su shi baya komai to daga nan daga gidan za ta tsaya daga hannunsa in kuma na gaba gida ta bi ta daga hannun namiji ta koma dari bisa dari hannun mace gida ba jaruwa ya fi sai ta duk mata da ke tunanin wai ta mallake mijinta sannan ta ji dadin rayuwar aure kuskure a'a mijin ke mallake shi ne rayuwar aure amma kai kika mallake ta yi matsala ne a'a abin da ake so yi kokari ya zan yi mijina ya mallake ni in ya ce da gini in ya ce bari bari da abin da ya kama mu kuri wannan shine zai sa gida ya tafi daidai amma aka ce kai zaki mallake shi sai an samu matsala da kullun yanzu a gyara a dinga ba wa mata abinda maza za su mallake su da shi ba wai abinda ita mace za ta mallake na miji ba domin namiji shine jagora shi yake so ya zama mai kula mai komai domin shi ne yake gaba da mace a yanayin halinta da hankali da Allah ya ba da wasu abubuwa da yawa namiji yana gaba da mace sannan yana cikin sibar da ake son mace ta mutu da ita ko wanda yake da aure ko wanda bai aure bai zama taman bai ba a san wanda yake yawon banza musamman a wannan zamani a wannan lokaci da wannan rashin damewar yana haifar kuma da musibu da bala'i wani ma har ya shafi yaya da haka ana son ya zama kafin ki aure da mutum ke bincike kan in ba da shi zan mutum ne taman bai ba mai yawon banza ba ne ba mai bin matan banza ba ne duk wanda yake mazana shi ko namiji ko mace ba abin aure ba ne a'a ya zan mutum ne wanda zai kame kuma yana cikin manufar yin aure da musulunci ya zo da ita shi ne dan a kame ni da maza ka ce ya ma a sharar shabab malissa sa a min kuma ba a tafkan ya tazawwal sai maza ka ce fa inna hu a matu lil basari wa ahsanu lil fard maza ka ce ya ku taron matasa duk wanda ya samu dama to yayi aure sai manzo Allah ya faɗe hikima wanda bai samu dama bai azumi sai manzo Allah ba da hikima yake domin shi zai fi sa ido ya rufe in ka gama ana kallon kallon na haramu to mutum bai je ya samu inda zai kallon na halal bane sannan kuma zai sa mutum ya kame ba zai amsa zuwa ga abin da yake na haramu ba to da kai zama a fi kaman me ba mai bibi ba amma da yake manzana shi ko manzana shi idan ya tuba ko ta tuba tuba na gaskiya su da dena wannan shari'a ba ta hana aure su ba domin in mutum ya tuba kyakkyawan tuba Allah yana gafarta yana yafewa sai dai wannan kuma idan akwai irin cuta ta zamani kuma wannan cuta da ake magana ta kan jama'a ta me to kaga wanda yake da wannan ko wanda yake da wannan saboda kiyaye lafiya ba kuma daidai bane wanda yake lafiya sai dai ya aure irin wannan ko kuma ita ce ta aure irin wannan saboda mai ajiyar musulunci ma ya zo da kula da lafiya bai yadda da cutawa ba bai yadda da cutarwa ba maza ta sha ila jara da wala jira ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da wani kada a cutar da ni da haka yana da kyau kula da wani wannan da abin da ya shafi namiji idan mun dade bangaren mace to shi da ma mace ana so ta tsiba to da kuma bi kamar haka ta zama musulma shi ya kabe su wanda za ka aura ta zama musulma bai kyakkyawar aqida bai kyakkyawar ma'ana kudiri ita ma kanta ta zama ko cikin khawarijawa ko cikin yazidi ko cikin shi'a sai dai idan za ka iya canza ta yadda namiji yawanci yakan yi tasiri a kan mace yadda mace ke tasiri a kan namiji dan mace kana neman maza a mace ko a cikin mace ko a gidan mace ka tafi da ta da wuya ga mace sun saba da wuya ana samu amma ba shi ne yawa ba duk haka idan ba kawari ya ce ko ba in yi tasiri da amma tana san ka san da in ka aure ta za ta bar wannan aqida kida ba ka fara rage mata aqida wannan kaga wannan ne da nake fako da zama an samu aure ba za ta kada ka aure ta ba yadda ana tsarin za ta dawo kan cimma da tabarki ba da dai amma anan kamar da muke bayani idan mace ta zama ba musulma ba tana cikin halin kita kirista ce amma ba musulma ba ce kirista ce to nan alqur'ani yana zani auren wannan Allah madaukakin sarki na cewa wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha atitum kunna ujura kunna muhsinin ghayra musafihin wala mutakhidhi ahdar Allah ce wal muhsanatu minal mu'minat daga dangan kun mata wasu ka ce mata yaya daga cikin mu'minai ai tana cikin abin da aka halatta mu haka nan daga dangan kun mata ya Allah ce muhsanat ka dangan kun daga koda da aka bai wani jabi da aka koda ba musulma ba ce gidanta ce amma zama ka tangan kiyar ba mazana kiyar ba mace ce mai kamewa ba ta zina ba ta yawon banza irin wannan Allah yake cewa waɗanda aka bai wa littafi gabanin su Allah ce idza ataytum hunna ujurahunna in kun ba su sadaki kun ba da sadaki ba da yake ku aure su muhsinina kuna masu kame kawunan ku gaira musabihina wala mustaqbilina ba kuna masu kuma mazajen ba kuna waɗanda suke lalata ba ko kuke yin dadiro ko wani abu kuma ku zama kamakku ko ku zama na kamakku ba da yake ku aure amma abin da aka bi su ke zan su ba sai dai in ba a samu wannan ba ya zama ziyarar kitab din kuma kaman biya ku ba da yake ya aure sannan ya zama mace ce mai tsoron Allah bai bauta wa Allah bai kiyaye dokokin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza fallatil mar'atu khamsa in mace ta kiyaye sallolin ta guda biyar wannan sallolin na wajibi guda biyar azza Allah asar magriba isha asuba mace ta kiyaye tana yin su kan lokaci tana yin su yadda shari'a ta koyar sannan manzo Allah ya ce wa famat sha'raha sai azumi na watan ramadan tana sallah tana azumin watan ramadan wa hasalat farjaha ta kiyaye farjinta ba ta lalata ba ta zina wa aqa'at zawjaha ta bi mijinta ko ga alal kibata a dabi da ka mace zama mai biyayya ce ga mijinta shi yasa addini abin da ake so ya zama ce mai karban umarni daga mijinta idan ya ce yi ta yi ya ce bari ki bari sai in abin ya saba wa Allah to nan ba da da zai zo shi kide da yin sallah ko ba da zai zo shi kide da yin azumin ramadan ba da amma yin azumin nafila ne da ma yadda hadisi ke nuna shi ta ne ke zire shi gobe kina so ki azumi gobe da idan mijin ki yana nan ba mata bi bane sai ki ga ya masa baban wale gobe ba zan yi azumi ina neman izini shi ko sai ce to Allah ya kai mu Allah ya ba da iko ya ba da dama wanda haka yazo a hadisi cewa baya halatta mace ta yi azumi na nafila mijin ki yana nan ba tare da izini shi amma na ramadan wanda kun ga wajibi ne dole ne da zai ce kada ki to nan ba za ki mai na abin da ya saba wa Allah ya saba wa abin da manzo Allah ya zo da shi manzo Allah ya ce idan mutum ke wannan abuwa ila la adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi ranar da jami'a kiyama za ta yi zafi ko ba ta yi su su za ta yi wannan abuwa ko ga sharadi kallo ne biyar azumin watan ramadan kiyaye wani sannan da'a ga mutum idan mace ce wanda Qur'ana biya ba za ta shiga aljanna da goba da yake shi yasa yana cikin sifar da ake so mace zama cikin mai da'a mai biyayya an tambaye na Aisha Allah ya kara mata yarda wanda hadisi da karanta Ibn Hibban ya fitar da shi shi ingantaccen littafin sa an tambaye na Aisha Allah ya kara mata yarda ayyun nisa'i afdal aka ce wa na Aisha wai a cikin mata wace ce tafi sai ta ce allati la ta'rifu aibal maqas wadda bata san aibin da ce ba mana mace ce mai kiyaye bakinta ba ta aibatawa ba ta mummunan kalmomi wala ta tare ni makarin rijal ba ruwanta da binciken maza kaman biya ce ba ruwanta da bincike cewa mai wane yake yi mai wane yake abin da bai shafe ta ba fariqatul qalbi illa min az-zinati li ba'daha ba abin da ke cikin kwakwalwarta sai ya za ta yi mijinta mijinta ya za ta yi mijinta kwalliya ya za ta yi mijinta ado wani ibqa'i siyanati ala ahliha ya za ta kare mijinta da dangane da iyalanta yace wannan mace mai wannan tuba ita ke bantar da nabi kun ga ma abin da yake anan ta zama bai kuro bai turan Allah bai da'a bai biyayya ga mijinta sannan ta zama mai hidima ga mijinta da ƴaƴanta bace ce wa mijinta hidima alkhairi bal ma magana mafi inganci wajibi ne mace ce wa mijinta hidima ta cikin gida kuma ce hidima ta cikin gida abin da ya shafi kula da abin da ya kawo gidan ya ake tawon abin nan mai rai ne kuma mara rai ta manzo Allah ne ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati sai manzo Allah ce wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyyati an ra'iyyatiha manzo Allah ce mace mai kula ce mai gadi ce mai kula ce dangane da dukiyar mijinta a cikin gida kuma za a tambaye ta akai to yana cikin hidimar cikin gida mace ta kula da abin da mijin ta cikin gida ta kula da ƴaƴan shi ta kula da jibabin shi ta kula da abincin sa da abincin sa duk wanda yake cikin gida magana mai inganci kamar da Ibn al-Qayyim ya dogon bayani cikin Zadul Ma'ad wajibi ne mutum ya lura da wannan wajibi ne shi kuma namiji wajibi ne mutum ya nemi wajen gida ta nemo mata abinci neman mata gurin zama kula da abin da za ta ci za ta sha wannan kuma haƙƙi ne namiji kowanne an raba an bari to da haka yana mace yana daga cikin sifar mace ta gari shine zama tana yin wannan hidimar ga mijinta amma in ya dauke mata yake zan ka miki mai aiki bai miki hidimar ba da ki gari ta masa ne ko kuma saboda yawan yara ko yawan iyali ko yawan ayyuka ya samo mata mai tayar da wannan ba da ki amma in bai samo mata yana cikin abin da za ta yi haƙƙinta shine ta tabbata da wannan hidimar din kamar yadda na Fatima Allah ya kara mata yarda take hidima ga mijinta Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda har sai da ya zamana har sai da ya zamana hannun ta yana yin kanta saboda hidimar cikin gida awwal ta rana ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi idan an samu bayi ina buƙatar a bani baiwa ko bawa da zai dinga tsaya da hidimar cikin gida manzo Allah bai ce ki bari ba ai ba wajibi bane ke manzo Allah ki tuta je kira je kira manzo Allah ki koya mata yace bari in ga miki abin da yake wannan alƙayi ce idan kin zo kwanciya ki subhanallahi to 33 alhamdulillahi to 33 Allahu akbar to 33 wannan ya bi alƙayi kan abin da yake kariwa din da ba nabi sai in kana neman daukaka kana neman ma'ana samu alheri a duniya da lahira din da kwanta ka dinga yin wannan zikir subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 in kana wannan ko da kuka ci dan duniya Allah bai baka dan ga maza Allah ce wanda ya ga a baki bai hidima din ma har da shayar anan tana yin hidima din aiki har tana ganin cewa tana buƙatar mataimaki kuma tazo gurin manzo Allah ta gaya masa kun ga da ba waki bane shi maza Allah ce a'a ki daina masa hidima ai ba aiki ki bane to bari ya nemo da za'a sai manzo Allah ya koya mata wani abu wanda yake gani ya fi wannan alƙairi kuma bai hana ta wancan hidima ba haka nan zaka tarar misali a Asma tana wa mijinta hidima har ma abin da dabbobinsu za su ci idan suke zuwa ta nemo ta kawo saboda ma'ana kula da dukkan mijinta da abin da mijinta ya ci to da haka yana cikin sifa ta gare mace ta zama mai hidima ga mijinta da yayanta sifa ta gaba ta zama karkumar mutum mace mai koyi cikin ba wanda duk abin da ya faru za ta zo ta bayyana ba idan ta zo babu kai babanta ne kai dan uwanta ne in ka zo ka ce ya halin ku zan ce alhamdulillah ba kana zuwa za ta zauna ce kai wannan miji ai kullum cikin wahala miki baya kawo amma ya kame baya tsira da komai dan kaɗa ana san mace mai bishin sai ba ta gari ta mace ta zama mai bishin musamman tsakanin ta da mijinta dama haramun ne bayyana abin da yake tsakanin na rayuwar aure dan tsakanin miji da mata haramun ne miji ya bayyana ko mace ta bayyana haka nan kuma abin da yake na cikin gida na sirri bai zamana wannan tsakanin su ba a san mace mai yaya ta sirri sannan ya zama mai godiya kada ta zama mai butulci yana cikin abin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wanda yake kai mata wuta shine ma'ana kufranul ashira yi wa mazaje butulci manzon Allah ya ce da zaka kyautata mata shekara guda ko zamani mai tsawo wani abu ya faru sai kike bai ka taɓa yi mutu wanda kuskure yana cikin sifar mace ta gari ta zama mai godiya in miji ya kawo ta ce an gode Allah sa albarka tana yabawa ko da ran da kuma bai yi ba ba za ta ce dama baka taɓa yi mun ba wannan yana cikin abin da ake son mace ta sifatu da shi daga cikin kuma sifofi wanda ake son namiji ya nisanci mace mai irin wannan sifofi haka nan mace ma ke kokari kada ta zama irin mai wannan sifofi din kada ta zama ba a san mace ta zama hannana hannana ita ce matar da ta yi aure mijin suka rabu ko ya mutu ta auri wani amma kullum idan ta tashi magana tana ma'ana begen mijinta na farko wannan matar ba ta da daɗin zama da haka in Allah ya jarrabe ki mijin ki mutu ko ya jarrabe ki rabu da mijin ki ka auri wani ko min san da yake wancan ki koyi kada ma'ana ce ki zo ga mijin ki yana zaune kuma kina hira wancan mijin kina yaban shi wannan zai zama cin kunta kuma ba a san mace mai irin wannan haka nan ba a san mace mannana haka da mutum ba san almanna manna na yake ce mai goli wanda in ce ma abu cuta daga goren ta mata ko da mutum mai goli wanda in yi mutum abiya daga goren ta mata ba haka an kawo shi nan ba ko kayan daki ba ki da shi ne na sai miki kaza wannan ba ko kuma yace ta dinga mai goli ranna ma ni na bada kudin kaza ranna ma ni ne kaza sai ba ta iya komai kullun in ta bude baki za ta gore ta abin da take wannan ba a san mutum irin wannan ba a san annana annana mutum mai yawan korafi mai yawan raki mai yawan mita to wannan ma ba a san mutum ta zama irin wannan saboda me yana kawo matsala cikin zamantakewa aure ba a san mutum khaddaa mai yaudara mai yaudara da ka duk wanda kaga kin ma ka bi ka aure tana yaudara ta yaudare ka nan ta yaudare ta yi ma ƙarya ta karbi kudin amfu saboda ƙarya yaudara ta yi ma ƙarya ta yi kaza to wannan ba mutum aure bace ba a san irin wannan ba a san kazzaba mai yawan ƙarya haka nan miji ma ba a san mai ƙarya kamar yadda muka ambata haka nan ba a san haddafa haddafa ita ce wanda kullum idan ta abuke shi in ta fita ta gano wani abu ta zo ta sai mata take gidan kawar da shi ai ta ga an kai mata wulle shi ya biya mata ta ga a tafa shi sai an kai mata ta ga kaza sai shi an mata to wannan ma ba a san mata ta zama irin wannan ba a san mata ta zama kasula mai yawan kasala eh ka samu ce mai yawan kasala to za a samu kazanta a tare da ita wanda kuma kazanta sai ba sai mummuna ba a san namiji ko mace mace da wannan sai ba din maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tsarki maza Allah kanshi yake a kowane yanayi waje da haka manzo Allah yana tsakkara ni idan manzo Allah kan shi yake idan gumi ya fita cikin manzo Allah kan shi gumi yake kamar yadda ya inganta har dai daga cikin ma'ana mata tana tara gumi na manzo Allah ta sanya a cikin kirarinta saboda kan shi yana yin kashi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi tarkan yin tsafta ya fadi tarkan yin tsafta kuma musulunci yazo da magana wankan janaba yazo da magana wankan ranar juma'a yazo da magana wankan yi yazo da magana ado ranar yi yazo da magana kaza din me saboda a samu tsafta ya ce ka gane addinin musulunci addini ne na tsafta yin alwala a duk lokacin da mutum zai yi sallah da yin tsarki idan kai bawali aka ce kai tsarki bayan gida ne ko bawali aka ce kai tsarki duk wannan saboda addinin musulunci addini ne na tsafta haka nan ba a san mutum ta zama khayaliya tunda za ta zauna ta ta saka wasu abubuwa tana gani ita abin da take so tana zauna ba a fafalo tana raya mata ina ma a ce ko ba anan unguwar muke ba ina ma a ce a unguwa kaza muke ina ma a ce gidan mu iri kaza ne ina ma a ce muna da kaza tana ta khaya to wannan ba za ta fago da abin da yake tare da ita ba domin kullum ko wannan tana tsohuwara mata wani abu ne wanda take kai ba a san mace ta zama al'aniya mai taurin kai a ce yin tafi a ce bari ta shiki bari wannan da namiji da mace ba a san wannan shi ba dai bar manzo Allah ya nuna mana mu'mini mutum da mai tauki yana cikin sifar mu'mini mai tauki ne mai jayuwa in an ma an nuna masa wani abu ko an dora shi kan wani abu na alkhairi yakan jayi ne ba tare da kabewa mai cije akan abin da yake ba daidai ba haka nan ba a san mace ta zama da yawan laulayi ma'ana ta ce mai yawan laulayi wanda za ta zama dan abin kadan sai ta rantake ta kita shi ta nuna ba za ta iya ba da haka dan abin kadan sai ka tarar ba ta shara ba ba ta yi abinci ba ba ta yi kaza ba wanda kuma abin bai kai ya kawo ba ba a san mace ta zama haka ana son yanzu mai sannan mai dauriya mai juriya mai nuna kokari ko da da rashin lafiya a tare da ita ba za ta iya ba dai ta kai matsayin ba za ta iya ba amma kuma tana kwantar ma da hankali kar ka damu in Allah yarda za a samu sauki irin wannan sai ba sai da ake so a tare da ma'ana mai waɗannan sifofi din su ne ya kamata a ce mace ta zama da shi waɗannan kuma da na ambata su ne ya kamata a ce miji yana da shi idan ka samu irin waɗannan sifofin a gidan da jinku ya zama miji ya yi kokari ya tsufi da wannan sifofi mace ta yi kokari ta tsufi da wannan sifofi sai ga rayuwa aure ta tafi daidai amma matukar aka watsar da irin waɗannan sifofi din to shine za a yi ta samu matsala a gidan aure sai ya zama ana gidan ya zama wani ɗan ƙaramin gurin daga ba a samun zama lafiya yau rigima tsakanin shi da ita ko bari rigima tsakanin ta da cikiyoyin ta ya bari rigima tsakanin ta da yanayin ta ga ta rigima tsakanin ta da mabota sai ya zama gida mai gida ba kuma ba haka ake son gida ba ana son gida ya zama gida mai ginanne mai kyau mai albarka mai haske don ma'ana amfani ya fita kuma a samu zuriya ta gari to kamar yadda na faɗa cewa waɗannan sifofi din zan faɗi waɗanda yake ganin manya-manya ne kuma kamar yadda na ce a kai mana a tare da ni zai dora a kan abin da na taƙaita ko kuma ya kamata na ambata ban ambata ba ina ganin a nan zan tsaya wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa arju an tansarifu rashidin
الحمد لله الله تعالى يسعدك و جد محمد رضي عمر جل مولى السير الله تعالى يسعد ان المؤمن واعداد المتقي الله يبارك فيكم اي دي دسو وما ya sa ta cikin mizanin ayyukansa na farai kamar yadda na gabatar a farko baya ga nasa karatun akwai tarihi da babanmu Sheikh Abdulhadi Aliyu Daura zai gabatar kuma shi ma yana ga malam dai dama wata ne a daren 13 a gare kusan duk wadanda muke zaune a nan to da haka saboda mu ribaci ɗan lokacin da ya mana saura za mu ba da abin magana zuwa gare shi insha Allah ta'ala domin sauraron kalmomi na tarihi daga gare shi Allah ta'ala ya zanta jagora da wata lafiya
Alhamdulillah. Farko dai muna godiya da addu'a ga Sabta da ya yi ba da wannan lokacin nashi mai albarka ya taso daga nan saka zuwa ya taho domin ya ba da wannan gudunmawa. Allah Allah saka barka ce na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa mala ilimi don ya ci gaba da amfana da wani. A ci ga kowa ya sani gida da amfana da mala ke bayar da kuma ci fara da kuma da gida. Kowa yake da kai kuma ka da bibi ma. Ana kallon irin amfanin da ke bayarwa. Allah ya kara mana gida a baka. Allah ya saka mana kai. Na fata yadda Allah ya kawo ka lafiya. Allah ya sa ku ga gida lafiya. Babu shakka karatun malam baya bukatar wani da aliki. Sai dai kawai a wani hasashe zan ce amma ba da aliki ba. Wadannan kalmomi da ya faɗa abubuwa ne wanda ya kamata kowa ya tsaya da basira. Kada ka mutu yana so ya zama kuma har a aure shi. To hakan ya kamata a yi don aure shi. A kona kan jira na sura sura bai ta dama kan ya aure da wannan babu da ruwa aliha wa nasabiha wa hasabiha wa diniha ke ce fast for that din sarba kada mana a duk kudin da ya fi din mala yake magana kuma a cikin addini bangaren da shi ko na shi ai sabon mutum ne kirki ne a addini ka kirki ce addini ta hon ko bi duk sun ka faga to babban matsala wata kila ina ka bai mala shi a cikin maza ma'aura ko maza mata wanne ne suka fi yawan kawo kuka a kan zamantakewarsu ina ji malam zai bani amsa cewa mata ne ko ce wannan ta zo ta fi irin matsalolin da ake samu a cikin gida wannan ma ta zo ta dinga fi matsalolin da ake samu a cikin gida tsakaninta da mijinka ta zai ke kawo haka kuma gani fi idan ya yanzu ma idan aka ce yaro ya yi aure saure har aka ce ga shekara biyu ma sai da gaban fara bada alhamdulillah wannan na kirki za ka samu shekara ɗaya ba ya koro ta wani ma wata biyar ya kore ta wanda aka samu ya daure har shekara biyar da mace wallahi sai mun san abin nan amma za ka samu ana yawan shi kuma da wannan take ba abu dai wanda ake so ba kuma ba farin ka bai ko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba shi wannan tsaura da ya ba shi wata ni'ima wanda ya kamata ya diri ta wannan ni'ima ta kare bai da kuce ta a cikin kakarin lokaci idan sun samu ne gaba ɗaya ma ba sai ruwa ko kai ki kawo shi wani ma da mi ya dauki wannan su abubuwa kuma guda tara yace da a ce mara je za su tsaya ga wannan abubuwa da za su zauna lafiya gidan su fasu a sashi abu da farko ma da mi yace kalmar saki ka ta fito daga mai mata har kuma ka ta fito daga mai mai daga shi mun yana ce za su ke saboda an samu bisa su tsakani an samu wani abu ya shi dole rayuwar aure baka zama hayati wa zai abada dole hayati ne zai yi yau mun laka yau mun aleka ace kullum ai farin ciki a gidani kuje kullum kana cikin dadin ka kana wasu abuwa dole wata rana sai taki ka kaji ka to a irin wannan yare wani fada yanzu ko wani matsala kar ka tawakkala cewa wallahi zan sake ki ita ma take cewa sai kai mana sai kai mana malami yace ku ne san cewa da kalmar sai wannan kalmar mun sake yace wannan yana hana su domin za ta kowa da bayan tana ce wannan ne yace sai ka san alaka da ke da kiskan yanzu ta warware kenan yanzu wani ne yace wai zai sake ni ha kuma ita ma shi ma zai nika mamaki wai shi wani ce wai take shafi da sake ta yace to an samu nufata wanda zai yi zama da shi sai mu ci ayi wannan sanda malami yace cewa bayan wannan kuma abu na biyu yace akwai kalmar zaki karma ta ce da ka fara zaki mulinta ko kuma shi ya suka zaki bandarsa domin shi ne a sama in kana zaki da kana zaki da kana da mazaka rama daga ran kuma za a yi samun kala yace su ku cire kalmar zaki a tsakanin abu na uku abu guje yake cewa kowane ma'aurci da yake son ya zauna lafiya da matarsa a cikin gida to ya yi kokari ya janye kalmar sirri in mutum yana son matar shi da kyau sai a ce an sirri ce shi in ita take son shi sai a ce an sirri ce in ma magana abin da ya shafi mahaifiyarsa take son shi ko wani abu sai a ce ai an bar sirri yake mata kai kuma abin da aka juya sai a ce sirri yake mata in wannan rashin lafiya ne ka ce bayu da sauransu to ku ji tsoron Allah ku janye irin wannan kalmomi da su ke cikin sa gida gida miji da zan wata ta ba yayi wasa da kace abubuwa na cin daki sai a ce wai sigiri yake kada ita ma ba zai haka ba sai a juya a ce wai sigiri mijin yake kada to mu ji tsoron Allah wannan kalmomi da kariya ba wani abin da ke faruwa ga dangane da babun Allah ya kada ku sanya shi bana illa ma ka tuba Allah kada wa maulana wa Allah ya kalle mu da ka ba mu yi da cewa daga cikin abubuwan da ke jawo wa'annan matsalolin a cikin gida har yanzu akwai kalmar ku duka karka fi ba tarka wala ya fama karka fi ba tarka da ko da hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan abin da sanki a akan ku yace wa fi gunna wa hajru gunna fil biyu ku kaure ce musu a cikin daki idan sun zo da wani abu da ba daidai ba sai yace wa fi gunna wasu suna ganin cewa wannan hukun shine kaurace musu lafiya kaka dakin a bangar biyu ba da baya ba ka kare kaka dakin a baban wannan hukun ne kai da ba wanda ba zai zama ciwo ba amma da ciwo ba take da maya ku ba wannan to mu ji tsoron Allah mu sai wannan dan kare saki ya shigo tsakani ta haka bayan wannan yace akwai addu'a buguwar addu'a akwai matan da za ta cewa Allah ya hada mu cikin da bala'i saboda shi ba Allah ta yi karo da mota Allah ta ma a kashe shi Allah ta yi kaza ko kuma ita shi ma ya juya da irin wannan addu'a a kanta to wannan abin ya kawo wannan ya zuma san ka tsada cewa Allah ta kai karo da da Allah ta mota ta kashe ka Allah ta ɗauko ku Arab su kama ka Allah ta yi kaza wannan abin zai fita a zuciyar ka duk son da kake fara to za ka yi kamar irin wannan mugun addu'a a janye su in ana so a zauna lafiya kan su saki ya tsakanin mutane da wani dan da malami ya ga bayan wannan mulura a gurguje ne dan uwa saboda malam yana da kusuri sai tafi yi wannan ku kiyaye yace duk wanda ke tsakanin ma'aurata biyu nan su ji tsoron Allah su kiyaye daukar magana su kai wa kiyaye wanda ya fara tsakanin kai da matar ku gurguje shi kan su dauki magana ka kai can gidansu su ma can suna ci da zasu matsala kar kuma kai ma ka dauki magana ka kai gidansu sannan abu na gaba yake cewa kada kuma mun hakan bai faru ba kar a cikin rikici a rika ambata uwa ai baban ki ya ce kaza ai uwan ki ta ce kaza shi ba ya ce haka ita ba ta ce haka to idan matsala tana ambata uwar ta ce kaza baban ta ya ce kaza ba ne ba zaman lafiya matsalar ta zama ke kita ko bakan uwar ta ko uban ta ku ya kamata duk ma'aura biyu idan suna rikici tsakanin su kada irin wannan kalmomin su ka fitowa ai da baban ki ya ce kaza ai maman ki ta ce kaza ai da uwan ki ta ba ya ce kaza ko ita ke fadin haka ai da maman ki ta ce kaza wannan hanyoyi ne wanda ba a zaman lafiya a kan sannan malami yake cewa bayan wannan kuma akwai wani abu bai kamata wannan shi bai ce hakan ba amma kuma kullum maganar gidan tana hannun iyayen su za su yi basu tuni su za su yi hannun ba su yasa kuma za ku rumuri matsalar da kanku ku ji tsoron Allah ku ba aura in an samu su ne kirki ya yi aure to abinda ke ɓata kirkin ka cikin gida irin wannan zamantakewar ka fadda ala yin gari ku ji tsoron Allah ku gyara zaman mu tsakanin mu da ainihin matan mu ku sani cewa mu muka nemo su sannan akwai wani abu da mutum yake tunanin wai yana jin zai iya gyara bakin shi aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kullu qurita lil dhalam amma lil jibril da kashin wannan awaza kuma yace ala in zahabta bi sayyi wa kasartu wa in tarakta la yazalimu min wajha in kace zaka bi kada ki arai kare amma an ka fashi haka zai tafi haka akan kace was supposed to be the side fair in the position da an kai da mata ku bi su a hankali to wanci so dole matar ta zama daidai bayan kuwa a cikin hadisin manzon Allah an tabbatar da cewa su za su sa su hakuri wani suna da kasan addini kuma suna da kasan wajen hadisi shi hankali normal ne ce da kasan hankali su zaba yadda lokaci musamman lokacin sabon ciki kada ko da yi abubuwa da yawa wanda da na ci ne na dadi za ka gabata shi a wai shi abubuwa na kai shi na jikin ka mai dadi ko fasa ta rayu ko da iri za ka ta fata su kada fushi da wannan tana yawa ka zo ka tada ta kawai tana su gaba da ni yace to irin wannan ku ji tsoron Allah kar ku ce za mu cikin wannan sa irin wannan yanayi domin Allah ya kira su za ka ta su aqli wa din sai ka ta sauje hankali to kai kuwa da kake da cikakken hankali aka ba ka cewa ma ya za a yi ka dauko wannan matsaloli wannan da zama dole ka gare gare kullun ana kuka da ba za a san gani ya kamata mu tsoron Allah malami ya ce a cikin abubuwan da ake ganin za su iya warware matsalar aure ko kuma warware matsalar saki idan mijin an samu rikicin an yi maganganu da sauransu ya ce to kar ta fita gida ko ya ce ta fara gata ba kala ya ce la ta kuma wannan wala ya tsaro gida kar ki fita kuma ko ya ce fita su kar ki fita ki zama ki a cikin gida don Allah ya ce haka wannan ma yana rage matsalar rikicin koko ya kawo rage sakin a cikin lokaci insha Allah ana ba a yi wayannan abubuwan ana ganin cewa auren zai je gaba to amma irin yadda muke dauka a cikin dukkan ta fada a kallon mu da mata da rikice rikice da kaiwa gidan iyaye a yi tabbatawa a koma can a dawo nan ko wani mutum da matsala a gidan shi ina da matsala irin tawa wacce da matsala irin tawa ko me zai samu dauko matsalar mu kai gidan iyaye mu zauna mu warware matsalar sai in abin ya gagare mu ko lokaci ya samu sannan mu je mu kai wani wuri a duba mara saboda ka gusto don Allah ba wani yin ta'aliki da zai yi a karatu malam sai dai mu yi addu'a ga gidi Allah subhanahu wataala ya saka wa malaka kai ne wanda ta da farko Allah ya kamala bi Allah assalamu alaikum
malaman mu da alkhairi kuma ya sa wannan ba cikin mizanin ayyukan su na farai baki daya a duba da yanayin lokaci kuma akwai wannan uzuri da ke gaba ba za mu iya amsa tambayoyi ba muna ba da haƙuri ga wanda suka rubuta musamman har su suka tsaye a ƙwararren lokaci ne da suka tsaye yanzu ba su da suka shigo hannu a maimakon haka za mu haska taron ne da mai girman ango wato malam Ibrahim Abdullahi Jinjima haka ne Jinjimawa to haka ya kamata mu jinjina masa kuma da Allah ta'ala ya bishe shi daga malam Shago ta da kai da galan da kicin layi mai injori da zai sangara da mai mamfar karo da ne wannan kuma ba da farko bane ma na biyu ne ko aga tuwa da sai ayi ko da haka za mu ne mun girma an gode ya wato wannan Ibrahim kawai din ce Muhammad ne lokacin da sai yi kai ma jama'a godiya da malaman mu da Allah ya ba su iko alertan wannan wuri da na saba ne na tsara auren Allah ne shi
Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo wannan lokaci wannan tsaro da ya kuma da mu iya yin mu ubangiji Allah ya sa su je su koma lafiya Allah kuma ubangiji ya dora wannan karatu da suka yi bisa mizanin su na alkhairi Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya saka da alkhairi muna yi wa kowa godiya Allah ya maida kowa gida lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi masha
Allah sai a karshe akwai namba da aka bayar ta WhatsApp ga wanda suke son wannan audio din na karatu da an tashi. Da number ka ba ka 080-63-23-05-78. Zan maimaita. 080-63-23-05-78. Okay, hadda majalisun malamai. Duk ita ce da ilahi Malam Muktar insha Allah zai tura ma ƴan uwa karatuka da an rinka samu insha Allah. Da wannan za mu takaita muna roƙon Dr. Muhammad Rabi Umar Rijal Lemo Allah ta'ala ya saka maka da alheri. Allah ta'ala ya mai da kai gida lafiya da kai da yana tare da babban ɗansa Malam Kusama ya kamata ya tashi ko sallama kai ma kai ma mutane. Abin duk tsako ne dai da jini ba na so in ce wani abu amma dai Malam Kusama zo kai ma jama'a sallama. Tazo tazo. Eh, sallama kai ma jama'a.
Assalamu alaikum.
Sannan shi ne Kusama Muhammad Rabi Umar Rijal Lemo. Shi ma insha Allah an kari kuma za su dora daga inda malam suka tsaya. Allah ta'ala ya ƙara ma wannan gida albarka da gidajen musulmi baki ɗaya ya kuma kare mu daga fitina ta zamani baki ɗayan mu. Malam mun gode Allah ya saka maka da alheri. Malam Ali Honda Isba kai ma muna godiya Allah ya maida ku gida lafiya. Dukkan wanda ya bada wata gudunmuwa a wannan taro ta fili ko ta koye ko da ta addu'a ce shi ma Allah ya saka masa da mafi alheri sakamako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.